وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يوم ثلاثة تقص جوات المحرم باي هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو إيدة ريهدو دا أربعين دا تقص وان دي 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 دا أشرين دا uku 23 ga watan 6 shekara ta 2026. Muna cikin darasin mu na wannan littafi Thalathatul Usul wa Adillatuha na al-Imam al-Mujaddid al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine darasi na 15 a cikin darasin wannan littafi. Har yanzu muna nan a cikin martaba ta 2 ko mun gama martaba ta 2. In ba mu manta ba, muna magana akan cewa musulunci yana da maratib guda 3, ko addini yana da maratib guda 3 ko. Martaba ta farko shine al-martabatul islam, aka yi magana akan musulunci da rukunnan musulunci da dalilansu. Sannan aka yi magana akan martabatul iman, shi ma aka yi magana akan rukunnan imani da kuma dalilan kowane rukuni daga cikin rukunnan. Sannan aka yi magana akan martabatul ihsan, martaba ta uku kenan ko, ita ma aka yi bayani akan rukuninta da malam yace rukuni ɗaya take da shi, kuma ya kawo dalilai na ayoyin Al-Qur'ani wanda suke tabbatar da wannan martabar ta insani. Da haka yanzu ya kawo mana matakai guda 3 na addinin musulunci, kuma kowanne mun ji dalilan shi da rukunnan shi. Da haka kafin zai rufe da dalili wanda zai gane waɗannan matakan guda 3 gaba ɗaya, dalilin da zai kunshi martabatul islam da martabatul iman da martabatul insan, shine zai rufe da shi a wannan asalin na 2 kenan. Muna cikin asali na 2 ne a yau. Wannan asali kenan al-aslu thani, ma'rifatu. Na'am, ma'rifatu. Na'am, ma'rifatu dinul islam. Asali na farko shine sanin Allah, sai an yi magana an gama da shi, an shigo asali na biyu shine sanin addini. Mun yi an yi bayani menene addinin, menene musuluncin, sannan aka yi magana cewa ai addinin ma yana da matakai guda 3, shine ya shigo da mu wannan mas'alar da muke ciki na waɗannan matakan na addini guda 3. Da hakan an gama sai asali, sai a koma asalin abin da ake magana da shi, shine usulus salasa din. Sai a koma kan asali na 3, shine me? Shine sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai zama mun san musulunci, mun san Allah, mun san addinin Allah, sannan kuma mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka abinda ya rage kowa da dauki waɗannan abubuwan guda 3, sai ya je ya tattaro menene akai magana a ƙarƙashin kowanne ɗaya a dunkule. Sai ya dunkule shi ya san a ƙarƙashin asali na farko akwai magana akan kaza da kaza da kaza da kaza, a ƙarƙashin asali na biyu akwai magana akan kaza da kaza da kaza, sannan a zo ƙarƙashin asali na 3 sanin manzon Allah shi kuma menene da menene a ƙarƙashin shi. Da haka wannan dalilin zai kawo mana shine akan waɗannan matakan na addini waɗanda aka kawo su a ƙarƙashin asali na biyu shine sanin addini. Matakan kuma su ne guda uku wanda suka gabata aka yi bayani a kansu. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفرنا ولشيخنا ولوالدينا اجمعين. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله في كتابه ثلاثه الاصول وادلتها والدليل من السنه حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فعزبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدق قال فقال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال أهذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم wannan hadisin da malai yace والدليل من السنة دليل daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan me kenan yake nufi akan waɗannan matakan guda uku na addini martabatul islam da martabatul iman da martabatul insan dalili akan su domin kowanne a ciki ya kawo mai dalili na qur'ani a ƙarƙashin shi to yanzu ga dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda zai gane waɗannan matakan guda uku gabaki ɗaya. Dalilin malai yace shine hadithu Jibril al-mashhur, shine wannan hadithin shahararren hadisi, hadithin mala'ika Jibril, hadisi ne wanda yake shahararre wanda galibi duk musulmi ya san wannan hadisin, yana ji ana karantawa ko ya taɓa karantawa ko ma ya taɓa haddace hadisin. Hadisi ne wanda yake mai girman gaske, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa hadha hadithun azimun jiddan, wannan hadisi ne mai girman gaske, babban hadisi ne wannan hadisin. Domin me yasa yace bi annahu yashtamilu ala sharhi ad-din kullihi, wannan hadisin ya kunshi sharhin musulunci gaba daya. Kai ka ce musuluncin ne gaba ɗaya aka tattara shi aka yi sharihin shi duka, to wannan shi ne abinda wannan hadisin ya kunsa. Shi ya sa malamai suke mai take da ummus sunna. Qur'ani yana da ummul Qur'an ko? Menene ummul Qur'an? Suratul Fatiha. To wannan hadisin kuma shi ne ummus sunna. Kamar yadda Fatiha take ummul Qur'an, wannan kuma shi ne ummus sunna, domin ya gane addini gaba ɗayan shi. Balma Ibn Rajab yana cewa dukkanin ilimomin malaman addinin musulunci gaba ɗaya baya fita daga cikin wannan hadisi. A dukkan firas na addini da suke da alaƙa da ilimin addini, iliminsu baya fita daga wannan hadisi. kamar bangaren fiqhu da hukuncen hukuncen shari'a malaman fiqhu ba sa fita daga cikin wannan arkanul islam din su ne jigo hukuncen hukuncen sallah hukuncen hukuncen azumi hukuncen hukuncen hajji da zakka da sauransu ilimin fiqhu galibi duk anan yake zagayawa to haka kuma yace an zo bangaren aqida da tauhidi ke kuma ilimin aqida gaba ɗaya yana zagayawa ne a bangaren arkanul iman al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sannan kuma an zo bangaren masu magana akan ilmu suluk da tazkiyatun nafs da ilmu tasawuf duka baya fita daga martabatul ihsan haka yace dukkan ilimomi na addini suna zagayawa ne a ƙarƙashin wannan hadisin haka hadisi ne wanda yake babba mai darajar gaske mai kima a wurin malamai shi yasa zamu ga malamai suna ware shi na musamman a mai sharhi littafi mai zaman kanshi a ce wannan littafin sharhu hadithu jibril sharihin hadisin tsantsa ya zama an wallafa mai littafi mai zaman kanshi saboda irin abubuwan da yake dauke da su na ilimi da darussa masu fadin gaske wannan hadisin mala yace an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wanda wannan hadisin na jibril an karbo shi ne daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kenan umar ibn al-khattab shine sahabin hadisin imam muslim ya rawaito wannan hadisin daga umar ibn al-khattab duk da cewa imam al-bukhari bai rawaito wannan hadisin ba na umar ibn al-khattab amma ya rawaito hadisin mai ishigan wannan ko irin wannan ta hanyar abu huraira Allah ya jada shi da bukhari da muslim duk sun rawaito hadisin abu huraira amma wannan hadisin wanda yafi shahara wanda ya fitika a lafazin shine hadisin Umar Imam al-Bukhari bai rawaito shi ba yana cikin asrar na Imam Muslim asali Imam Muslim ya kawo sabab da yasa aka kawo wannan hadisin kuma wanda yake rawaito wannan hadisin daga Umar shine Abdullah dan Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab shine yake rawaitowa daga Umar ibn al-Khattab yake cewa ga abin da baban shi ya faɗa mai waɗansu mutane ne su biyu suka zo daga Basra Yahya ibn Ya'mar da kuma Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari sai suka zo daga Basra suka zo garin Madina sun zo aikin hajji ko kuma umara da haka sai suka biyo ta garin Madina sai suke cewa ina ma Allah zai datar da mu mu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu tambaye shi dangane da wannan sabuwar bid'ar da ta bayyana lokacin da Ma'bad al-Juhani ya zo ya fara inkarin kaddara farkon da ƴan kadariya suka fara bayyana wanda suke inkarin cewa babu wata kaddara kawai komai yana faruwa ne Allah bai tsara wani abu cewa lokaci kaza zai faru lokaci kaza zai faru ba to Ma'bad al-Juhani shine ya fara zuwa da wannan aqidar a Basra daga su waɗannan mutanen guda biyu Yahya ibn Ya'mar da Humayd ibn Abdurrahman sai suka ce in mun zo in Allah ya sa muka ci karo da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tambaye shi dangane da wannan matsala sai Yahya ibn Ya'mar yake cewa fa wasfiqa lana Abdullah ibn Umar sai Allah ya datar da mu mun zo masallaci sai ga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab da haka da aka yi sallah aka fito daga masallaci yace faktalaftuhu ana wa sahibi sai muka sace a tsakiya ni da abokina ni da Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari ɗaya yana dama ɗaya yana hagu sai muke tambayar shi sai na ce mai Aba Abdurrahman ya kai Abu Abdurrahman shine alkunya Abdullah ibn Umar yace waɗansu mutane sun bayyana a garinmu a Basra, mutane ne waɗanda suke yaqra'un al-Qur'an, kowa ya musu shaida da tsabar karatun Qur'ani, sannan wa yataqaffaruna al-ilm, suna bibiyar ilimi, mana ba jahilai bane, suna da bibiya wurin neman ilimi. To amma sun zo da wata aqida suna cewa la qadar wa anna al-amra unu, ga babu qaddara, kawai komai kaga yana faruwa kawai a lokacin yake faruwa, amma maganar an tsara wani abu zai rinka faruwa babu wannan. Yace to wannan shine abinda waɗannan mutanen suka zo da shi a can a garin mu a Basra a Iraki kenan. Sai Abdullahi ibn Umar yake cewa idan kuka je kuka haɗu da waɗannan mutanen, fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni, ku ba su labari cewa ba ni ba su, su ma ba su babu ni, ana mun raba kafa mun raba gari da su, ba ruwa na da su ba ruwan su da ni. Da haka wannan shine sakon da zaku kai musu. Sai yake cewa wallazi yahlifu bihi Abdullahi ibn Umar, na rantse da wanda Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi shine Allah, mana ina rantsuwa da Allah, inda Abdullahi ibn Umar yake cewa inda ɗayansu zai ɗauki dukiya yana da mithlu zahabin mithlu uhudin zahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ya ɗauki wannan dukiyar wadda ta kai girman dutsen Uhud na zinari ya bayar da shi fi sabilillah, ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, yace Allah ba zai taɓa karɓan wannan aikin nashi ba har sai ya yi imani da ƙaddara. Mana duk ibadar da zai yi komi girmanta, ko aikin shi na ibada ko zinarin da zai raba na sadaka ya kai girman dutsen Uhud, Allah ba zai karɓa ba matuƙar bai yi imani da ƙaddara ba. Sai Abdullahi ibn Umar yake cewa sami'tu abi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya kafa musu hujja da wannan hadisin. Menene mahallu shahid a cikin hadisin? Me yasa ya kawo wannan hadisin ya kafa hujja da shi akan wa'ancan mutanen? Cewa duk aikin da za su yi Allah ba zai karɓa ba, sai sun yi imani da ƙaddara. Na'am, can gabar da aka yi magana akan akhbirni anil iman, ko a ciki an ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, shine kawai dalilin kawo wannan hadisin gaba ɗaya da kissar abin da ya faru a cikin shi. Mana an ce imani shine kai imani da waɗannan abubuwan guda shida, kenan wanda ya ƙaryata ɗaya daga ciki ya yi imani ko bai yi ba? Bai yi imani ba. Wanda bai yi imani ba, Allah zai karɓi aikin shi ko ba zai karɓa ba? Ba zai karɓa ba. Wannan shine fiqhun Abdullahi ibn Umar a cikin wannan hadisi. Da haka sai ya koro kissar tun daga farko, ya ce Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya ce bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a yayin da muke zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mana ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin garin Madina, id tala'a alaina rajulun, muna zaune a wannan yanayin sai ga wani mutum ya kullo, sai muka ga wani mutum ya kullo. Idan aka ce mutum ya kullo, shi ne kawai ku ga mutum kwatsam, ku ga ya duro kwatsam, ba ku san shi ba, ba ku san daga inda yake ba. Da haka wani mutum ya kullo, ya sifar mutumin yake, sai Umar ya sifanta yadda mutumin ya zo. Shi dai mutumin abu na farko شديد بياض الثياب yana sanye da tufafi farare masu tsananin fari shine shadidu bayad siyab farare ne fari tas a jikin shi wanda babu alamar wani datti ko wani kazanta ko wani kala a jiki mutum ne yazo da fararen kaya fari tas a jikin shi shine sifa ta farko sannan shadidu sawadi sha'a mutum ne mai tsananin bakin gashi gashin shi baki wulif babu alamar wani fari ko furfura ko wani abu a jiki baki ne wulif a gashin nashi ba kura ba komai kamar yanzu ya wanke kanke ne ya shirya ya sa mai mai ya fito ga kai baki irin gashi ga kuma kaya farare tas a jikin shi sannan abu na gaba la yura alaihi atharu safar babu wata alamar tafiya a tattare da shi a iya wa'ancan abubuwan guda biyu da aka faɗa sai isa a ce babu alamar tafiya a tattare da shi sai isa ba yanda za a kai tafiya a wannan zamanin a wannan sahara ka fito a ga kanka baki irin ba za a gan shi bututu da kura ba bayan da za a kai tafiya a irin wannan yanayin a kan abin hawa ko a ƙasa a cikin sahara ka zo da kaya farare tas babu wani datti babu kura a jiki kuma duk da haka sai ya tsara da cewa la yura alayhi atharu safar ba wani alamar tafiya ko a ga wani gajiya a jikin shi ko a ga wata kura ta matafiyi ko a ga alamar yunwa ko wani abu a'a ba komai kamar yanzu a inda yake daga gidan shi kawai ya fito ya kullo wurin ba shi da wata alama da za a gane matafiyi ne shine abin da ya bude da shi daga wannan ita ce sifar wannan mutumin da ya kullo abin da ya fi ban mamaki kuma a ciki shine wala ya'rifuhu minna ahadun dukkan mu kuma da muke zaune a wurin ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi kuma ba alamar matafiyi ne ya za a yan gari gaba ɗaya suna zaune a wuri wani mutum ya kullo kuma ba wani alama da za a gane wannan matafiyi ne kuma a ce duka wurin ba wanda ya san shi shine wala ya'rifuhu minna ahad a cikin mu ba wanda ya san wannan mutum kenan dole menene dole ba kone idan dole ba kone to tayaya babu alamar tafiya a tattare da shi tayaya yazo da wayannan fararen kayan tas a jikin shi tayaya yazo da wannan bakin gashin ko alamar kura ko da tibabu ya za a yi haka daka dole ko dai ya zama dan gari ne ko ya zama bako ne in bako ne kana ganin bako dole ka gane alamar bako ne to kuma babu wata alama ta bako ta yaya kuma za a san bako ne ba wanda ya san shi inda ba bako bane dole za a san shi to shine abin da ya kawo ya bude wannan hadisin da shi na ban mamaki yanzu suna cikin mamaki ne da mutumin wannan wani irin mutum ne daga ina yake ya akai in bako ne ya zo a haka ya akai in ba bako bane ba mu san shi ba shine abin da kwakwalwarsu yanzu take aiki a kai a lokacin sai sai fajarasa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo kai tsaye da zo ya zauna inda ake zama a kewaye ba sai ya zo kai tsaye ya zo ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsallake mutane kenan ko ya zo ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma zaman da yayi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai ya sa gwiwoyin shi ya jingina su da gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani irin zama ne za a yi haka a hada gwiwoyi, wani irin zama za a yi haka ta kasance? Gwiwoyinka guda biyu suna hada da gwiwoyin wanda kake zaune a gaban shi. Wani zama ne zai ba da wannan ma'anar? Na'am? Akwai wanda ya gane irin zaman da za a yi a zauna a haka? Na'am? Haka ya ko? Ka yi zama kamar wani irin ya sunan shi wannan zaman? Zai iya zama irin wannan zaman? Shi ma ya zo ya irin wannan zaman gwiwoyinsu za su haɗu. Zai iya zama kuma tarabbo ne ya lankwashe ƙafafuwan shi guda biyu a haka? Shi ma ya zo ya zauna a haka gwiwoyinsu za su haɗu. Amma dai ya faɗa mana ya zo ya jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne abu na gaba wanda zai zama ne, zai zama abin mamaki kuma ba kwan abu da ba su saba gani ba. Wane ne zai zo ya zauna da manzon Allah irin wannan zaman haka? Shi ne fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sai abu na gaba, sai ce wa waza'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sannan sai ya ɗauki tafukan hannun shi, shi ne kaffayhi ko guda biyu, sai ya ɗora shi a kan cinyoyin shi. Shi ne a nan an ce ala fakhidayhi, a kan cinyoyin wa? Shi ɗin da ya zauna ya zaman sai ya ɗora hannayen shi a kan cinyoyin shi? Ko ko a'a da ya zauna sai ya ɗora hannayen shi akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Wanne ake nufi a nan? An ce wa waza'a kaffayhi ala fakhidayhi. Nawa ake nufi, nashi ko na manzon Allah? Nashi. Zai iya ɗaukar duka biyu. Sai sa ya zo a wata riwaya wa waza'a kaffayhi ala fakhidayin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ɗora tafukan hannun shi akan cinyoyin manzon Allah. Ya sa hannun shi akan gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya dafa. Gwiwar shi na jikin gwiwar manzon Allah, hannuwan shi na kan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda biyu. Wannan shi ma me zai zama? Wani abin ban mamaki na gaba kenan. Yayi irin wannan zama. Wa qala, sai ya ce, ana ba su ji maganar shi ba kenan. Sai yanzu da ya zo ya zauna yayi wannan zaman ya gama, yanzu zai yi magana. Sai ya ce, ya Muhammad, ya ce ya Muhammad, ba wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad a cikin Madina gaba daya. Duk wanda zai kira manzon Allah baya kiran shi da ya Muhammad. Amma shi da ya zo sai ce ya Muhammad, ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye da sunan shi. Shi ma wannan ƙari akan wa'ancan abubuwan da suka gabata. Duka wannan usulubi ne, usulubi ne na janyo hankalin mutum da tattara tunanin shi a wuri ɗaya idan ana so a bashi wani abu mai matuƙar mahimmanci. Akwai asali da ake yi na jan hankali in ana so a yi abu. Ana magana, ana so ga wata magana muhimmiya, ana so a ji za a ce me, da jama'a kowa ya saurara, a tsaya a ji, bari ku ji wani abu, ku aita wannan abin saboda kowa hankalin shi ya dawo. To wannan shi ma yana daga cikin usulubi na jawo hankali dangane da wani abu mai matuƙar mahimmanci da ake so hankalin mutum ya zo kan shi kuma ya riƙe wannan abin da ake so a bashi. Da haka sai ya ce ma manzon Allah, akhbirni anil Islam, ka bani labari akan musulunci. Mana menene musuluncin nan? Ina so in san musulunci menene shi. Shine tambayar shi ta farko. Martabatul Islam kenan ko? Fa qala siman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Musulunci shine ka sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ka sheda annabi Muhammadu manzon Allah ne. Wayannan bayanan duka sun gabata a baya, mallam yayi mana sharihin wannan kalmar da abin da ta kunsa da kuma dalilanta da rukunnanta da suka gina akan ta. Shedawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, da kuma shedawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne. Sannan abu na biyu, wa tuqimus salah, ka tsayi da sallah. Sannan abu na uku, wa tu'tiya zakka, ka bada zakka. Abu na hudu, wa tasuma ramadan, ka yi azumin watan ramadan. Sannan abu na biyar, وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, كَيْ أَيْكِمْ حَجِّ إِذَنْ كَاسَ مَدَامًا. وَإِنَّا سُونِي أَبِنْدَ مَنْ زَنْ أَلَّا يَفَسَّرَ مَيْدَ سِوَى سُونِي مُسِلِنْتِ, سُونِي رُكُنَّا مُسِلِنْتِ. سيسا أوتا رواية حديث كما يندي إذو أتكين صحيح ناء الإمام بن حبان, banda wayannan biyar din kuma akwai ƙarin wasu abubuwa a ciki. Bazala ya ce mai, bayan hajji wa anta hujja wa ta'tamir wa taghtasil min al-janaba sannan wa tuhsinu al-wudu, kai hajji kai umara sannan kai wankan janaba sannan ka kyautata alwala. Dai ya faɗe su a cikin waɗannan ma'anar al-islam din. Shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi ana nufin ayyuka na zahiri na wajibi, wayannan su ne ma'anar al-islam din. Ayyukan da suke na zahiri na wajibi, domin wayannan abubuwan duka ayyuka ne na zahiri. Shi yasa su kuma a imani aka keɓance su da ayyuka na batini na zuciya. A musulunci aka yi amfani da ayyuka na zahiri waɗanda ake aiwatarwa, domin a nan an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da baki ake faɗa ko? Sallah da gaɓoɓi ake yi, zakka ba da dukiya ake yi, azumi ba da jiki ake yi, hajji ba da jiki da dukiya ake yi. Da haka sai aka haɗa abubuwan gaba ɗaya duka a wuri ɗaya. Imma dai wanda za ka yi da jiki, ko wanda za ka yi da dukiya, ko wanda za ka yi da jiki da dukiya gaba ɗaya na zahiri, aka ce wa'annan su ne musulunci. Ƙala, bayan manzon Allah ya ba shi wannan amsar, sai ya ce sadaqta, sai ya ce ka yi gaskiya. Abinda ka faɗa gaskiya ne. Wannan shi kuma menene? Jarabawa ya zo yi ko tambaya ya zo yi? Jarabawa ce, in kai ma mutum jarabawa in ya ci sai ka ce eh haka ne, a sa mai gud ko a bashi maki a ce ka ci. To shi kuma tambaya ya zo yi, ya yi tambaya sai aka bashi amsa sai ya ce haka ne. Kenan ya san amsan ne, dama ya zo yana tambaya. Da har ya san cewa amsan da aka bashi daidai ne, ta yaya ya san cewa amsan da aka bashi daidai ce ko ba daidai ba ce? Shi yasa sai Umar ya ce fa ajibna lahu, sai ya ba mu mamaki. Abin ya ba mu mamaki ne, abin mamaki shi ne sai yas'aluhu wa yusaddiquhu, shi yana tambaya kuma yana gaskata ne mai ba da amsar tambayar. wannan wani abun mamaki ne mai zaman kansa abun da yake na na asali shine in baka sani ba ka zo kai tambaya aka fada ma ka ce me sai na gane na fahimta amma an zo an tayi tambaya kuma an baka amsa ta ce eh haka ne haka ne ma'ana dama ka sani kace tambaya shine yace to wannan shine ya ba mu mamaki yas'aluhu wa yusaddiquhu mun yi mamakin shi ne saboda yana tambayar shi yana tambayar manzon Allah kenan wa yusaddiquhu kuma yana gaskata manzon Allah akan abin da ya bayar na amsa wannan shi ma abin mamaki ne kala sai ya sake yin wata tambaya kala akhbirni anil iman yace to ka bani labari ka fada min menene imani kala sai manzon Allah yace an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah wannan shi ma ya gabata mun ji ne ake nufi da imani da Allah da abubuwan da ya kunsa wa mala'ikatihi kuma kai imani da mala'ikun Allah shi ma mun ji me ake nufi da imani da mala'ikun Allah menene abubuwan da sai kai imani da su imani da mala'ikunka zai tabbata wa kutubihi sannan kai imani da littattafan Allah da ya saukar wa rusulihi kuma kai imani da manzannin Allah da Allah ya aiko wal yawmil akhiri kai imani da ranar ƙarshe ita ce ranar tashin alkiyama wa bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kai imani da qaddara alkhairin qaddara da kuma sharrin qaddara wayannan dukkan su guda shidan duk sun gabata a baya kowanne da dalilin shi da kuma abubuwan da ake bukata ka kudirce sannan ya zama kayi imani da waɗannan rukunai guda shida kala sai ya ce akhbirni anil ihsan haka ne na'am kala sadaqta daga shi ma sai ya sake maimaita abin da ya yi a farko ya ce gaskiya ne abin da ka faɗa haka ne wannan amsar daidai ce daga yanzu mamaki zai sake ƙaruwa ne ko zai ragu ƙaruwa ya kamata mamakin ya yi ko zai ragu ne tunda sun riga sun yi mamakin a farko yanzu kuma aka sake maimaitawa mamakin zai ƙaru ne ko zai ragu zai ƙaru mamakin zai ƙaru za su ɗauka kamar ɗazu ko kuskure ne ko su ɓishar baki ce ko amma yanzu ga shi ke hakikatan dama haka yake nufi din ga shi ya sake maimaitawa ya ce sadaqta ya ce gaskiya ka faɗa amsar ta yi daidai kala sai ya sake wata tambayar ya ce akhbirni anil ihsan ka bani labari ka faɗa min menene al-ihsan menene insani yanzu mun gama da martaba ta biyu kenan ko mun ji dalilin martaba ta martabatul iman sai ce ka bani labari anil ihsan dangane da insani me ake nufi da wannan martabar ta insani kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an ta'budu Allah ka'annaka tara insani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah kamar a gaban Allah kake kana kallon shi zaka bauta mishi fa in lam takun tara wa in kai baka ganin Allah fa innahu yara to shi Allah yana ganin ka wannan shi ma ya gabata mun ji wannan matakin da ma'anar abinda wannan gabar take nufi da kuma dalilai na alqur'ani wanda suke ƙara tabbatar da haka mun ji wannan rukunin cewa ka bauta ma Allah a matsayin matakin ihsani shine ka bauta ma Allah kamar a gaban Allah kake kana halarto da cewa Allah yana jin ka yana ganin ka yana kallon zuciyarka dan shi kake yi ko ba dan shi kake yi ba me kake tunawa a zuciyarka a lokacin da kake tsaye a gaban shi duka yana ji yana gani shine an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to wannan shine martabatul iman kenan sai ce me daga nan qala akhbirni anis sa'a sai ce to yanzu ka bani labari ka fada min dangane da alkiyama me yake so ya sani dangane da alkiyama a wannan tambayar yace ka bani labari akan alkiyama wani labari yake nema anan na'am na yana tambayar labarin yaushe ne tashin alkiyama yake tambaya amsar ne take nuna me yake tambaya kuma an ce akhbirni anis sa'a bani labari akan tashin alkiyama kace tashin alkiyama wata rana ce da Allah ya ce za ta zo kaza zai faru kaza zai faru ka ba da labari akai ko baka bayar ba ka bayar to ba wannan tambayar yake yi ba yana so a fada mai yaushe ne alkiyama shine fa akhbirni anis sa'a fada min lokacin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe ne ranar karshe qala sai manzon Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba ma'ana wanda yake tambayar da wanda ake tambayar da mai tambayar duka sanin su daya ilimin su daya akan wannan ranar menene ilimin su eh ba su sani ba ba wanda ya sani ma'ana yadda kai baka sani ba kace tambaya to haka ni ma da kake tambaya ban sani ba kuma Allah ya riga ya tabbatar da haka ya kulle wannan kofar yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu tana tambayar ka dangane da alkiyama ayyana mursaha yaushe ne za ta tsaya Allah ya ce ka fada musu ilimin wannan lokacin yana wurin Ubangiji shi kadai ba wanda ya isa ya fito da lokacinta ke shi kadai daga mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili tana kore sanin ne gaba daya wannan kuma yana kore maganan waɗanda suke fassara wannan gabar da cewa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili ana nufin kai ka sani ni ma na sani ma'ana duk sanin mu daya mun sani ba za a kuma fada ba wasu na kawowa da wannan ma'anar wannan kuma rashin fahimtar nassin hadisin ne kanshi da kuma rashin fahimtar waɗannan ayoyin na Al-Qur'ani da Allah ya tabbatar da ba wanda ya sani sai shi ba wanda ya sani sai Allah haka Allah ya tabbatar a wurin inna allaha indahu ilmu sa'a kaza Allah ya ce fi khamsin la ya'lamuha inda Allah illa Allah abubuwa guda biyar sune mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai Allah sai manzo Allah ya karanta waccan ayar inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaibi wa qarshi ce wayannan sune mafatihul ghaibi na farko shine lokacin alkiyama ba wanda ya san shi sai Allah domin masu cewa ma in ana nufin duk sanin mu daya duk mun sani ma'ana ba ka fi ni sani ba ni ma ban fi ka sani ba ana nufin duk a matsayin sun san lokacin riwayar hadisin tana rushe wannan a riwayar da Imam Ibn Hibban ya rawaito a cikin sahihi na wannan hadisin anan bayan ya gama ya tafi har sai da ya gama tambayoyin nan ya tafi manzon Allah bai san mala'ika Jibrilu bane sai bayan ya tafi yasa a riwayar Ibn Hibban yake cewa ما شبه علي منذ جاءني منذ مرة إلا اليوم وإلا هذه المرة تند نجبه تقروا الجنيبة ما نعنكاس قاني شيء إنبا ونن لوك تنبا ماذا الله يكيش ما عرفته إلا حين ولا بنقاني شيء بسيدي يجويا يتك سنة نقانا شيء وملائكة جبريل ماذا الله يسمى ملائكة جبريل بني ألوك تنبا kuma zaka ce ya ce mai mal masulu an hadi alam min asail ma'ana sun sani mana wani mutum ne kawai yazo manzo Allah ya ce mai shi ma ya san lokacin tashin alkiyama daga wannan gurguwar fassara ce ba ta da ma'ana ba ta iya shiga karkashin wannan hadisin ba daka mal mas'ulu an hadi alam min as-sa'ili tana nufin sanin mudaya dibba mu sani badani da kai ba wanda ya san yaushe ne za a yi tashin alkiyama qala akhbirni an amaratiha kace to ina ka bani ka fada min alamominta in ba a santa ba to ai akwai alamomi wanda za a gane in wayannan alamomin sun zo to ana tunanin ta kusa zuwa kenan daga ka bani labarin waɗannan alamomin amaratuha ma'anar alamatuha ka faɗa min alamomin ta da zan gane ta da qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alama daga cikin alamomin ta an talidal amatu rabbataha a samu baiwa ta haifi uwar gijiyarta ai da bawa akwai mai shi ko a ce baiwa wadda ta haifa ta zama ita ce mai ita ta yaya haka zai kasance na'am ya za a yi mutum ya ta mallaki uwarta a matsayin baiwa ta wata hanya na'am ya zama uwar baiwa ce baiwa ce wadda take sadaka tana da miji ba bawa ba tana da ubangida ko ba bawa ba baiwar shi ce yana da damar ya sadu da ita sai ta haihu ta haifi ya ɗan nan baiwa ce ko ya ce ya ce yanzu ita ƴar waye ƴar wannan uban ko shi kuma uban wannan uwan metece baiwa ce ita wannan baiwa yanzu ta zama baiwar suwa baiwar su ƴar da babanta ko ban talidal amatu rabbataha kenan suka ce wanda yana cikin ma'anonin shi mana zai za a samu bayi za su yawaita za a rinka haifa za su rinka haifar ƴaƴa wanda wannan ƴaƴan kuma a matsayin ƴaƴa ne ba bayi ba sai su zama iyayensu da suka haife su a matsayin bayi su kuma a matsayin ƴaƴa suna matsayin kayansu ne wannan shine an talidal amatu rabbataha wadansu malamai kuma suka ce abinda ake nufi shine za a yawaita da samun bayi har ya zamanto a siyo a samo baiwa ƙarama a zo da ita a ƴanta ta zama ƴa har ta girma wataƙila ba ta san iyayenta ba a siyo uwarta wani lokaci a matsayin baiwa ita ma ta siye ta ta zama baiwarta tana mata hidima bata san ma uwarta bace ita ita ma bata san ƴarta bace haka yana faruwa ko ba ya faruwa yana faruwa an yi bayi da daban-daban an kamo ƴaƴa da ƙananan yara a matsayin bayi wataƙila tun a wurin yakin ma duk an rarrabu iyayen sun yi wani wuri ƴaƴan sun yi wani wuri ita kuma ta zo nan ta girma a wani wuri an ƴanta ta zama ƴa har ta zama wani abu hatta isar siyan bayi ita ma da mallakan bayi a siya siyanta watakila ta siyo uwarta bata sani bata dawo karkashinta tana mata bauta wannan duka yana cikin ma'anar an taridal amatu rabbataha mana zamani zai kai a irin wannan yanayin a same shi a cikin al'umma waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi an talidal amatu rabbataha shine bayi su irin waɗannan bayin da ake samu na sarakuna da masu manya su rinƙa haifar ƴaƴa kuma wannan ƴaƴan su zama sarakuna a cikin mutane wannan kuma an yi ba iyaka ya zama sarki ne amma ɗan baiwa ne ba ɗan ƴa ba ce a cikin matan sarkin to wannan yana cikin an talidal amatu rabbataha wayansu malamai kuma suka fassara shi da uquqi cewa ƴaƴa su rinƙa ne ake saba ma iyaye har iyayen su zama kaman su ne ƴaƴa ƴaƴan su zama su ne iyaye shine ma'anar an talidal amatu rabbataha yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa iyayen su zama kaman su ne ƴan aiki to kuma ƴaƴan su ne iyayen gida daga cikin wannan shi ma zai iya shiga ma'anar an talidal amatu rabbataha wannan bai ke banta da mata kawai ba domin an ce an talidal amatu rabbataha anan a wannan hadisin a hadisin Abu Huraira na wannan irin wannan kissar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito da lafazin an talidal amatu rabbaha zai iya yiwuwa namiji ne ubangidan da za a haifa din ba wai dole sai mace ba ana dai duka wannan misalan namiji da mace gaba ɗaya za su iya shiga ciki to wannan yana daga cikin alamomin alkiyama yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama alama da manzon Allah ya bayar a wannan hadisin ta farko sai alama ta biyu ce wa anta al-ufata al-urata al-alata ri'a asha kuma kaga mutane waɗanda suke hufat nanti al-hufat jam'i ne na al-hafi wanda yake dai yana yawo ba takalmi sune hufat wanda saboda talauci da rashi takalmi ma ba sa iya samun matsafarsu sai dai su ta yawo a haka da kafarsu a haka babu sitira sannan kuma urat mutanen da suke yawo tsirara ba su da kotifafin da za su iya sawa sai dai kawai a samu ganye ko ɗan wani abu a rufe al'aura da shi saboda tsabar talauci ba sa iya samun tufafin ba da za su sitirta jikinsu da shi su ne al'urat jam'i ne na al'ari sannan al'alata talakawa wayannan abubuwan da aka lissafa a baya duk sun wadata aiko amma sai aka ƙara da cewa al'alata al'ala jam'i ne na al'ailu kamar da ya ce wa wajadaka a'ilan fa aghnaqu mun same ka talaka muka wadata ka to al'alata su ne jam'in mun sannan talakawa masu tsananin talauci kenan rashin sa takalmin ba wai gayu bane da burgewa talauci ne rashin tibabun ba wai kawai tsabar fasikanci ne da lalacewa ba a talauci ne sannan ri'a asha masu kiwon tumaki da awaki su ne ƙananan dabbobi ba su da ma manyan dabbobi shanu da raƙuma da sauransu ɗan arzikin nasu bai wuce 'yan dabbobi ƙanana ba to ka sami irin waɗannan mutanen wanda suka sifanci da wannan sifar يتطاولون في البنيان تزوسنا غاسا تطاون جنجن جداجي أسكن متاني كغمتن سلك ابن قرشي رانا ايه يزو يدنجا غاسا جنجن جداجي دا متاني سنة العفاة العراة العالة رعاء الشعب daga talauci na ƙarshe ƙarshen talauci a dawo kuma ƙololuwar wadata to wannan alama sai daga cikin alamomi na tashin alƙiyama rana ɗaya ka ji an ce ai ya je ya bugo wani abin nan wani business ne ya bugo shi kenan ya fito ya riga ya fito kenan daga wannan ramin da yake daga rami kawai ina kan ya fito bakin rami sai kawai a ganshi a sama to irin wannan halin da irin wannan yanayin da za a rinka samun mutane a ciki to alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kaga mutum ya fito yana yadda za a yi ba yadda za a yi a samu kudin posta sai an taimaka mai amma da an gama zaɓe sai ga ganshi da motocin da ba irinsu a layin gaba ɗaya yana zagayawa da shi ake neman kuɗi a samu a sai ko kwada za a mammanna a liƙa fosta da shi babu masu yawon liƙa fosta sun zo a bada kuɗin koko babu kuɗin gan babu amma nan da wata uku sai ga ganshi rayuwa gaba ɗaya ta canza to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama an taral hufatal uratal alata ri'a asha yatatawaluna fil bunyan daga da kaga irin wannan alamar ta zama a cikin mutane to alamar cewa alkiyama ta kusa yasa ibnu rajab yace ya fassara ma'anar wannan da cewa ma'anar ta shine kaga mutane kaskantattu wanda ba komai ba a cikin mutane wulaƙantattun mutane su zinka zama su ne shugabannin al'umma ya ce shi ne abinda wannan ma'anar take ne a rika samun mutane marasa daraja marasa ƙima ƙasƙantattu su rinka zama su ne a sama su ne za su rinka mulkan mutane ya ce to wannan shi ne a dunƙule ma'anar da waɗannan kalmomin na manzon Allah da yake nufi cewa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama qala sai Umar yace radiyallahu anhu sai yace me famada sai shi wannan baƙo mai tambayoyi mai abubuwan ban mamaki sai ya tashi ya tafi falabistu maliyan ko yace sai na dan zauna nan falabitna maliyan sai muka zauna dan lokaci kadan mana ya gama tambayoyin ya wuce sai muka tsaya muna dan jira dai mu samu dama da zamu ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi fa qala ya Umar sai manzon Allah yace min ya Umar yace ya kai Umar atadruna man istail ko a tadiri man sa'il ka san wane ne wannan mai tambayoyin nan qulna Allahu wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzonshi su ne mafi sani kuma idan manzon Allah ya tambayi sahabbai dangane da wata mas'ala ta addini idan ba su sani ba sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonshi su ne mafi sani wani lokaci ma ko sun sani sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda suna tunanin ko ba abinda suka sani din manzon Allah yake nufi ba in sun bada in ba su bada amsa ba sai manzon Allah ya bada amsa ko kuma in sun bada amsar ba haka ba iya wanda suka sani da wanda suke tunani sai manzon Allah sai ya gyara sai ya ce ga abinda ake nufi da kaza da haka sai suka ce wa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonshi su ne suka sani a wata riwayar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tashi ya mutumin ya tafi sai manzo Allah yace alayya bir rajul adawo min da mutumin nan sai kace sai muka dishi falam nara shay'an sai muka je muka muna yin kwana muka gaba muka komai ba aka neme shi aka rasa gaba daya mana sai da ya duya manzo Allah ya gane shi da haka manzo Allah yace alayya bir rajul a kira shi da sauri yana tashi shikenan ya bace shi yasa a wacce riwayar ta Ibn Hibban take tabbatar da haka ja bai taba rudar da ni ba sai yau ban gane shi ba sai da ya duya ya tafi sannan na gane shi da haka yace sai manzo Allah yace to kenan da suka je ba a ganshi ba ya tabbaya ba ba su gane wane ne ba sai manzo Allah yace haza jibril manzo Allah yace wannan mala'ika jibril ne ataakum yu'allimukum amra dinakum yazo ne ya karantar da ku al'amarin addinin yana wannan abubuwan da kuka ji gaba ɗaya su ne addini su ne musulunci su ne matakan addinin guda uku gaba ɗaya haka yazo ne ya karantar da ku kusan addini kusan menene abin da musulunci ya kunsa haka wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da waɗannan alamomin kuma wannan hadisin kamar yadda ya gabata cewa Ibn Rajab ya faɗa mana cewa hadisi ne abin wannan hadisin idan za a kwana da kwanaki ana magana a kan shi ana ɗaukan kowace gaba daga cikin gaɓoɓin hadisin ana magana a kan ta to za a ɗauki tsawon kwanaki abubuwan da suke ciki ba su ƙare ba sannan a cikin wannan gabar ta ƙarshe za mu fahimci irin wata falala da Allah ya keɓanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wanda babu wanda suke samun wannan falalar a cikin al'umma gaba ɗaya in ba su ba manzon Allah ya karantar da su mala'ika jibril ma ya zo ya karantar da su addini da haka sun yi karatun addini a wurin manzon Allah sun yi karanta addini a wurin mala'ika jibril da haka su ne mafifita ɗaliban da duniya ta taɓa gani gaba ɗaya ba taɓa samun wasu ɗalibai a duniya waɗanda suka kai waɗannan ɗaliban ba domin ba a taɓa samun wasu malamai a duniya da suka karantar da mutane waɗanda suka kai waɗannan malaman guda biyu da suka karantar da su ba da haka makarantar su ita ce mafificiyar makaranta a duniya sannan malamansu su ne mafifita malamai gaba ɗaya a cikin masu karantar da mutane da haka Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana da haka za mu tashi darasi na gaba insha Allahu ta'ala akan asali na uku na ƙarshe wanda shi ne sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين